أعوذ بالله من هناك ما فعلت أنفسهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للعبد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العزيز ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yankuwa musulmi wanda muka saba saduwa da su a kafofin sadarwa a wannan wata mai alfarma watan Ramadan hijira 1441 ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan wata mai tarin falala mai tarin albarka. Watan da kowane musulmi yake tsammanin sai yake jiran sai yake fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauya rayuwarsa zuwa gare shi. Koyi daga koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da kullum yake addu'a idan shi azumi ya shigo yana sai Allahu mubarik lana fi sha'bana wa ballighna ramadan Allah kai mana albarka a cikin watan sha'ban ka sadar da mu zuwa ga watan ramadan alhamdulillah bana Allah ya kawo mu watan cikin wata irin jarabawa muna fata Allah ya sa mu ci wannan jarabawa domin jarabawa musulunci abu ne wanda wani lokaci kan zo mara daɗi amma kuma sakamakon sai kan zo mai daɗi idan kuka yi haƙuri kuka koma ga Allah kuka yi tawakkali gare shi Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu nasara Allah ya yi mana wannan bala'i albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kafin mu ci gaba da fassara wannan sura da muka shiga suratul ma'arij za mu yi ƴar gabatarwa kamar haka na farko lalle ne musulmi suna buƙatar farkawa bisa ga wannan ibtila'i da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wa duniya wanda mu ma muke fargaba kar ta iso cikinmu ko kar ta iso cikin garuruwanmu ibtila'i ne annoba ne wanda Allah ya kawo shi a ƙasashe waɗanda suke ba ƙasashen musulmi ba amma wasu daga cikinmu don karambanin su suka je can suka ɗauko suka shigo mana da shi zuwan can da fitowarsu shi ne ya kawo mu ma yake yaɗuwa a cikin ƙasashenmu wanda dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya koyar da mu magani na kowane irin damuwa in ka ga an samu matsala daga gare mu ne ya ce mana duk inda aka ji annoba kar a je wanda yake kan kar ya fito saboda haka irin dokoki da aka bayar na cewa kar mutane sun suna tunanin suna da shi su tsanya da wanda bai da shi wannan daidai ne. Sai dai mu yi ƙoƙari kada mu makance mu kurunce mu zama muna tsoron coronavirus kamar yadda muke tsoron Allah. Ita wannan cuta Allah ko da ce daga cikin sojojin Allah runduna ne daga cikin rundunonin Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke tura zai tabbatar da ƙudurarsa. Na farko wannan cuta tana iya zama sharri kuma tana iya zama alheri. Alheri ne ga mumini wanda ya haƙuri ya yi tawakkali ga Allah ya maida al'amarinsa ga Allah ya san cewa abinda fa zai same shi ba zai iya kauce masa ba, abinda kuma Allah da ya nufi ya same shi ba zai same shi ba. Inna Manzo sallallahu alaihi wasallam ce ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khairun. Abun mamaki ne al'amarin mumini, shi al'amarin mumini dukkansa alheri ne. In asabatu darra'u tsabara fakana khairan lah, idan wata cuta ta same shi sai ya yi haƙuri sai hakan ya zama alheri gare shi. Wain asabatu darra'u in asabatu darra'u wa in asabatu sarra'u shakara fakana khairan lah, idan farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah hakan kuma sai ya zama masa alheri. Saboda haka a yi ƙoƙari mu ci wannan jarabawa. Sannan ita wannan cuta a duniya gaba ɗaya ga masu buɗaɗɗen ido na basira na fahimtar Allah da sanin Allah, wannan cuta tana nuna cewa Allah shi ne alhayyu alqayyum, shi ne alƙawiyu, shi ne almatinu. Abinda wannan cuta take nuna shi ne, wannan cuta tana nuna la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Tunda wa'anda ma ba su yarda da Allah ba su ne abin ya fara fitowa ta yankinsu. Ƙarshe da sun ga bala'i ya yi bala'i sai suka yi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wai zaratu bukil hulki da'awullah wa kullu shay'in lahu dina. Da suka ga bala'i ya yi bala'i to shi kenan sai suka ji shugabansu ya tafi masallaci yana roƙon musulmi su roƙi Allah, Allah ya kaga wannan bala'i. To kai da kai imani da Allah ko musulmi ne kai ko kirista ne kai ka ji ba mun jute fedan wanda bai yarda da Allah ba, wanda ma yasa aka yi ta tafi musulmi aka yi ta cutar da su ya je masallaci yana cewa a taimake su da roƙon Allah don wannan cuta ta tsaya, kai ne ya kamata gare ka in ba imanin sai ƙara ƙarfi ba ka ƙara gane cewa abinda kake riƙe da shi ɗin ne shi ne gaskiya. Abin mamaki ne a rinka ƙoƙarin cewa mutane su nisanci wajen ibada ko da yake kowa da irin fahimtarsa, amma wannan fahimta gurguwar fahimta ce. Mun godewa Allah da jihar mu aka ce ba a hana samun salawati ba. Yanzu Kano ba su da wannan damuwar sai ɗan kaɗan, ana ce an kulle Kano sai ga mace-macen da ba a tsammata ba, ta ga kullum ba ta yi amfani ba. Lallai a sa social distance a tsakanin mutane wannan daidai ne, kuma kai in ka san kana da wannan ciwo ma in ka shigo cikin muminai Allah zai kama ka da cikin mutane, Allah zai kama ka da laifin kisan kai ma ba ka maida hankali ba. Saboda ya zamanto kayan gunta wa sauran mutane ko da iyalanta ne. Saboda haka muna kira da duk wanda ya san yana da wannan damuwa ya nisanci mukhalaka da mutane ko da iyalanta ne dan kar ku tuntu. A tutar nan sharri ne ta wani fuska, amma mu a wurin mu abin da ya shafi addini alheri ne. Saboda Allah subhanahu wata'ala mu dai sanin mu yau ya sarke kwatan da shekaru da zan iya lissafawa kusan shekara 60. Ba a taɓa tsarkake duniya irin wannan lokacin ba, sai dai ga maciya gaskiya, amma duk wanda ya san gaskiya ba a taɓa samun wani zamani da duniya ta tsarkaka daga alfahasha da munkari ba irin wannan ɗan tsakanin fitowar coronavirus ɗin. An samu abin da bature yake cewa prevention is better than cure. Yanzu ana prevention ɗin mutane daga committing ɗin immorality a inda suka yarda da Allah da inda ba su yarda da Allah. Ana ƙoƙarin hana mutane ba wai don mutanen sun yi imani da cewa immorality ba kyau ba, sai dai don sun tabbatar da cewa abin nan zai zamanto cutarwa a gare su. Zai zamanto cutarwa a gare su. No more cheating. Babu maganar sumbantan mata, babu maganar runguman mata, babu maganar raye-raye, ba maganar shaye-shaye, ba maganar zuwa bakin bis a yi ta faɗaɗa, a yi ta tsiraiti. Babu gidajen godewa, maganar har kai abin da ya kama su su sai biyan mato an ce an rufe. To kaga waɗannan abubuwa su ne za su ga Alƙur'ani na magana a kai a hana su, Injila tana magana a kai a hana su, Attaura tana magana a kai a hana su, Zabura tana magana a kai a hana. Duka waɗannan dukkan addinan nan in dai mutum zai faɗi gaskiya addini yake so, to a nan babu saɓani tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba a kan waɗannan abubuwa suna kawo bala'i, kuma barin su shi ne zaman lafiya. Yau kaga Allah ba tare da ya turo wasu sojoji mayaƙa ba, sai sojansa ne ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Ba wanda ya san sojojin Allah sai Allah. Sojan Allah yau coronavirus, ƴar ƙanƙanuwa ta zo ta sa duniya ta yi. Har yanzu wannan bala'i yana ƙara imani da tauhidin musulmi, saboda sanin cewa wasu sun ce su ne super powers, su ne waɗanda suka fi kowa a duniya, su ne suka fi ko'ina ƙarfi a duniya, ba wanda ya isa ya ƙalubalance su. Yau Allah subhanahu wa ta'ala zai kanta kawo wannan bala'i, sai ya kawo ta wurin wanda suke jin kowa ba komai ba ne sai su, da technologin su, da ilimin su na turjanci, da magungunan su, da dukkan abin da suka mallaka. Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna tahririnsa, ya nuna shi al-qahhar, marinjayin kowa, al-jabbar, ne cinasta kowa yadda yake so, ya cinasta su. Yanzu babu wani mujin koda na mazirajen sama da motoci ma. Wannan duk yana nuna mana wata alama mu sani abinda malamai, abinda Alƙur'ani yake faɗa, abinda Attaura take faɗa, abinda Injila take faɗa, cewa akwai wata rana za ta zo sunanta ranar tashin kiyama. Kuma Allah yana cewa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, al'amarinmu ba wani abu bane sai abu kwatsam, ƙanƙanƙanin abu ne kwatsam yakan zo, kamar yadda ta san ƙyaftawa da bismillah ya ji Bahaushe, wato yadda ka san ƙyafta ido haka al'amarin Allah in ya tashi zuwa yake zuwa. Saboda haka lallai ne mu yi ƙoƙari mu ci wannan jarabawa, ta hanyar wannan jarabawa ta daɗa jaddada mana imaninmu da kaɗaituwan Allah, ta daɗa jaddada mana imaninmu da Allah shi ne malikul mulki, shi ne mamallakin masu mallaka, shi ya mallaki komai da komai. Dole idan har wannan bala'i ya zo shiga, musulmi zai ci wannan jarabawa ba, to ba mu san jarabawan da zai ci ba. Domin dama waɗannan su ne Allah subhanahu wata'ala ya ta kawo ta a cikin Alƙur'ani, "Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum." Ku yi tafiya a bayan duniya ku ga yaya waɗanda sun gabace ku da suka saba wa Allah abin ya faru gare su. To yanzu ga shi nan muna gani waɗanda suka saba wa Allah a zamanin mu yaya abu ya same su. Idan ba mu san wannan ba, ba mu fahimci wannan ba, to gabaki ɗaya to lallai Allah subhanahu wata'ala zai iya kiran mu irin mutanen nan lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yubsiruna biha, lahum adhanun la yasma'una biha. Lallai idan muka kasance irin wannan rayuwa da muka shiga ba ta zama da wa'azi ba, to lallai mun zama kal an'ami, yanda Allah ya ce wannan su ne kamar dabbobi. Babu ma'anar Allah ya kawo wa'annan abubuwa illa ya sa kai ka wa'azu. Ba wai Allah ya kawo abubuwa kawai wanda ya kwatanta wannan wanda ba san Allah ba suke ɗauka kawai komai ya zuwa ce na tarabi ne ko wani abu ne. A'a, Allah ya kawo su ne don su zamanto aya, inna fi zalika la aya, cikin wannan akwai aya, wato la dalala ala wahdaniyatillah, wannan tana nuna dalala bisa kaɗaituwan Allah, ka san Allah makaɗaici ne, ka san Allah shi ne yake sarrafa dukkan universe ɗin nan gaba ɗaya. Allah subhanahu wataala shi ke sarrafa shi, ga shi kowa ya gaza, kuma ko ya fito ya zo ya fito ma dole fito shi ne wace ya gaza, yanzu kawai muna jiran Allah ne da yake nashi hukunci, ko mutum ya ci ko ya so, ko a Najeriya ya ci, ko a Afirka, ko a Turai, ko a Asiya, ko a ina ne, abinda kowa ke faɗa kenan. Yanzu ana jiran wani wato wani wato ana jiran kariya ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ake jira a ga abinda zai yi, daga wannan yana daidai da faɗin Allah subhanahu wataala, wa idza rakibu fil fulki da'u llaha wa qul siru lahu fi. In sun hau jirgin ruwa sai su kira Allah, me ma'ana sun hau jirgin ruwa? Sun hau cikin haɗari, sun hau cikin damuwa, jirgin na tangal-tangal, ruwa na tun roƙo, jirgi yana kamar zai kije, to lokacin sai su kira Allah, mu kuli sai na lahu fi. Kowa ya koma ce ba kowa sai Allah, ya Ubangiji, ya Allah, oh my God. To yanzu ba babban bala'i ne idan yanzu Allah ya yaye corona, me zai faru? Za a koma ga jin Allah a wa'azu, ko kuma za a koma 'yan gidan jiya? Shi ne babban bala'in da zai faru idan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki wannan ciwo. Wannan wajibi ne ga dukkan wani musulmi ya san haka, ya san cewa wannan abu da ya zo jarabawa ne wanda zai sa da ƙara ƙarfin imani, ya ƙara sanin kaɗaituwan Allah, ya ƙara sanin waɗannan abubuwa da ake aikata ba mafi kyau ba ne, wanda wannan cuta ya taso daga wurinsu, suna cin abu da ransa, suna cin duk wasu ƙazanta wanda Allah ya haramta cinsu. Da aka tambayi Allah subhanahu wata'ala me aka halatta wa musulmi ne, sai uhillu lahum at-tayyibat, an halatta wa musulmi ne tsarkakan abubuwa masu tsafta masu kyau. Yau ana maganar wanke hannaye, dama haka musulunci ya koyar, shi musulunci yake wanke hannunsa sau biyar a ƙalla a kowace rana, sai ya yi alwala sau biyar. Shi wannan yana daga tabbatar da gaskiyan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na addini, cewa gaskiya ne. To Allah ya sa mu ci wannan jarraba. Sharrin da yake cikin wannan ɓangaren alherin da masu basira suke gani kenan dangane da abin da ya zo mana na wannan bala'i, sharrin da yake ciki karewan tattalin arzikin duniya, karewan tattalin arzikin ƙasashe hannun musulmi, tsayawan ibadu can ba a gudanar da su a wurare da dama, ciki har da Baitullahi al-Haram, har da Masjidin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yawan mutanen da suka mummuta sakamakon wannan ciwo. To shi ne sharrin da yake ciki. Shi kuma sai dai mai fata wanda suka ci wanda suka rasu Allah ta cika da imani, mu da muke da rai Allah ya kare mu, Allah ya tsara mana lafiya, Allah ya kare mu daga fadawa cikin halaka. Allah ya sa wannan bala'i ya dauke, bayan ya dauke kuma ya zama muna cikin wanda muka ci jarabawa sakamakon daukewar. sannan tafsirin alqur'ani ne girma muhimmancin sa na da yawa lalle ne wajibi ne a fassara mutane alqur'ani kowa na da irin fahimtar sa amma wasu suna da kurman tunani sai su rika ganin wani wajibi kamar a bar shi a yi wani wajibi shi kuwa addinin musulunci duka wajiban da yana son a yi su ne tare a lokacin da musulunci ya zo yana faɗaitarwa da ciyarwa yana faɗaitarwa bisa yin alheri wa marasa galibu yana faɗaitarwa bisa taimaka wa gajiyayyu a lokacin kuma yake kira ga kuma kowane ne ya tsaya kuma ya kira zuwa ga Allah don haka ba da gudumawa don sadar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tunda manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar mun koda aya ɗaya saboda haka isar da aikan manzon Allah yana da muhimmanci fiye da muhimmancin ciyarwan ma wani lokaci domin ai suna nan sahabbai ne wanda suke da bargo ɗaya wani ma baya da bargo sai farjan ne kuna ji yadda za a ji ta wajen jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rasa ma abinci sai an nemi sai an tattara kan abin da aka samu manzon Allah ya yi addu'a an samu ujira a abinci ya ƙara yawa amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka a tafiye kan shi a zo kowa ya kawo gudumawansa na jihadi har ma akwai wanda yake kawo kaji ɗaya na dabino don a taimaka masa tafiya saboda haka ashe in mutum ba Allah ya masa toshasshiyar ƙwaƙwalwa ba zai iya cewa a bar abu kaza don abu kaza a musulunci ba sai dai in mutum Allah bai sa ya fahimta ba a cikin shi Allah ya fahimtar da shi amma har duniya ta nake ba za a daina samun mabukata ba har duniya ta nake kuma babu wajibi na kira zuwa ga Allah da zai sauka a kan wuyan kowa Allah ne umarni kudu ila su gina rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana Allah ne yayi umarni da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya assasa wannan tsari na wa'azantarwa a watan Ramadan yake suna rabawa ne jibril ya kargo ne ya yi tilawar alqur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga lokacin da watan ramadan ya zo kuma ake yin tahajjudoji da tarawihohi ana karanta alqur'ani su da yake suna jin abin da ake faɗa yake zamantowa kaman wa'azin suna jin sa a qur'anance ba sai an fassara ba amma mu kuma da ba mu jin larabci sai aka ɗauki wannan lokaci ya zama lokacin da za a fassara ma mutane abin da jibril yake maimaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara wa mutane abin da shi manzon sallallahu alaihi wasallam yake fassara wa sahabbai wannan shi ne muhimmancin tafsiri da ta tafsiri ko wa'azi ba wani abu da za a samu a duniya da za a ce yau a daina wa'azi ko a daina taimakawa wajen isar da saƙon Allah a koma kansa wannan kuskure ne abin da ya ko mene ne da muhimmanci kamar yadda ba za ka ce a daina taimakawa miskinai da gajiyayyu a watan Ramadan ko ba a watan Ramadan ba don manzo Allah ya mu ya ci yawan kyauta a watan Ramadan ba za ka ce a daina wannan ba ta kuma ba za ka ce a daina taimakawa wajen isar da saƙon Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadan ba in kai haka ina ganin ta mukari sabbin an sabilin ba Allah ya tsare mu shi Qur'ani littafi ne wanda yake buƙatar lallai lallai mu fassara shi saboda littafi ne wanda yake zuwa da abubuwa a dundunkule kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tsara ta da Qur'ani yace itu bayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi duk da yanda su larabawa ne amma suna buƙatar manzo Allah musu bayanin abin da aka saukar mu bayanin shine zuwa a cikin sunna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadansa ayoyin alqur'ani fassarar su bayan arewa kamar yadda malamai tafsiri da yadda dama suka yi ittifaki kowane zamani ya kamata ma a sake tunani akan fassarar alqur'ani a cikin da wasu abubuwa wanda kullum qur'ani da yake shi mu iza ce khalida mu iza ce madawwamiya kullum qur'ani yana zuwa sai mu ga warwarewan abin da yazo da shi kamar yanzu da muke magana akan coronavirus din nan ba da ke ma bu iza alqur'ani ba a ta zo ne tana warware wasu abubuwa da alqur'ani ya faɗa cewa ga yanda suke faruwa yau ga cikin gomin gan su kili da mu to dan haka malamai suka ce lalle wannan su wannan abu ba shi kuma al-ayatul kauniyya wannan al-ayat al-qur'aniyya a cikin su akwai al-ayatul kauniyya su kuma ayatul kauniyya din nan su ne kowace zamani suke zuwa Allah ya san kulunzuru ma shi sama da shi sama wato wato ku duba me yake cikin sama ne yake cikin kasa wato kowace lokaci ku duba ku ga abubuwan da Allah yake kawo a cikin kulunzuru mutane bayani insha Allah a haka za mu ci gaba da faɗakar da mutane akan abubuwa da yawa waɗanda suke buƙatar a musu aika aliki a kansu wannan sura ana sanin ta da suratul ma'arij suran ma'arij suran ta sauka a makka ne tana magana akan aqidar musulunci ta yi zance game da tashin alƙiyama da abubuwan da za su faru a tashin alƙiyama na ababai masu ban tsoro ta yi magana game da lahira da abin da yake cikinta na arzikin wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai sa su arzuta a lahira da tsiyan wanda zai sa su tsiyata a lahira ta yi magana game da halayen muminai da halayen kafirai yanda zai kasance a ranar ƙiyama wani irin hali za su tsinci kansu a ciki gabaki ɗaya turan ta yi magana farkonta ta fara magana a kan ƙirgiri da ɗaya daga cikin kafirai ya yi game da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu na alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala na ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' sa'ala sa'ilu me tambaya yayi tambaya Nasiru da Ibn Amir suna karantawa sa'ala sa'ilu babu hamza a kan alif din a maimakon sa'ala sai sa'ala wato me tambaya yayi tambaya ta ce sa'ala sa'ilu me tambaya yayi tambaya bi azabin waqi ya ce a kawo azaba wanda kuma azaban nan waqi'un mai alkuwa ne ba shakka ko ya tambaya ko bai tambaya ba an tabo daga Ibn Abbas da waninsa yake wato wani mutum ya yi kira da ya yi roƙon kaisowa kansa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo azaban da aka ce za a yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin azaban ranar lahira sai shi Nadru ibn Harith ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika Allah in wannan abu da aka karanta wanda manzo Allah yake faɗa za a yi tashi jiwa mu za a yi salata ba ko kuma idan wannan alqur'ani da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka sai mun ara ina hijaratan ila sama kai mana ruwan duwar wasi daga sama awitina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wannan addu'a ne na jahilci da wauta cewa bai wai in abun gaskiya ne Allah zo da azaba ai in mai hankali ne shi zai ce idan abun nan gaskiya ne Allah ka fahimtar da mu mu karɓe shi ne aiki da shi in ba gaskiya ba ne Allah ka wargaza shi to da haka ya faɗa to sai a ce ya yi magana ta hankali amma sai ce wai in gaskiya ne Allah ya zo da azaba to ya tabbata gaskiya ne shi ke nan sai azaban da zo sai sa Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul Isra yake ce wa yadkhulul insanu bi sharri du'ahu bil khair sai yanzu mutum yana addu'a yana roƙon sharri kamar wanda yake roƙon alheri saboda jahilci da duhun kai wannan lambu dan haris sai kuwa Allah subhanahu wataala ya halakar da shi a ranar Badar aka kace shi mummunan kisa kuma kisa tun ma bai shiga filin yaki ba aka masa mummunan kisa wannan azaba waji'un zai aukuli kafiri na kan kafirai laysa lahu dafi'un babu wani wanda zai ije musu wannan azaba sai wa in ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah zai kawo azaba wanda za ta halakar da su to kar ma su yi shakka lalle wannan azaba za ta zo ba abinda zai kawar da ita
من الله ذي المآرج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كمثيل ألف سنة فاصبر صبرا جميلا
نعم wannan azaba daga ina zai zo minallahi azaba ce wanda za ta zo daga Allah zil ma'aris ma'abutin mahawahawai na sama wato Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake da wuraren hauhawa zuwa ga sama shi ne zai aiko da wannan azaba malamai sun yi maganganu da dama a kan cewa a minallahi zil ma'arif daga Allah wanda yake da wuraren hauhawa alqur'ani kusan ya fassara su wane ne suke hawan ma'arif amma kuma damirai da suka zo ciki su ne suke sa fassarorin malamai suka bambanta kowa da irin yanda yake fassara wannan ma'ani amma dai abinda ake nufi da mi'raj wato abinda za a hau kansa a tafi sama shine ma'anan zil ma'arij misali ya zo a cikin tafsiri na Imam Al-Qurtubi ya ce zil ma'arij ay zil ulwi wal darajat Allah ma'abocin ɗaukaka ma'abocin darajoji alfawadi wanda suke matijika wa ni'am da ni'imomi masu yawa shi Imam Al-Qurtubi ya ce wannan Ibn Abbas haka ya fassara haka tada ya fassara ma'arij abin da ake nufi da shi shine Allah ma'abocin ɗaukaka da darajoji da fifikai da ni'imomi sai ya ce wal ma'arij maratib al-anbi ala al-khalq abinda ake nufi da ma'arij martabobin ni'imomin Allah da yawa halitta kowa da irin martaban da ya bashi kowa da irin matsayin da ya bashi kowa da irin girman da ya bashi wa qila aka ce min azamati wal ala Allah ma'abucin girma da ɗaukaka wa qala mujahid imam mujahid yace hiya ma'arij sama su ne wuraren da ake hawa a je sama walƙila ta ce hiya ma'arijul mala'ika abinda ake nufi da ma'arij mahawhawai matakalai da mala'iku suke tattakawa su tafi sama li'anna al-mala'ikata ta'arruju ila as-sama' dan mala'iku suna da matakalan da suke bi ta wurin su je sama sai fa safa nafsuhu bizalika sai Allah ya tabbata kansa da cewa shi ne mamallaki zil ma'arij ba wai Allah ne yake ikirarin ba a'a Allah mamallakin ma'arij din ne ma'arij da yake ababan mamaki ne suna daga cikin malakutu samawati abubuwan da suke cikin ababan mamaki na cikin sammai shine Allah subhanahu wata'ala ya yi nasban su waɗannan ma'arij zuwa gare shi wakila al ma'arij al ghurab wasu malamai suka ce ɗakuna ne ai da ala li auliya'i fil jannati ghurafan Allah ya sanya wa waliyansa akuna wadanda za su shiga ciki a aljanna kuma akuna aljanna nan akwai san aljanna ta daya akwai aljanna ta biyu akwai aljanna ta uku to ita ma aljanna hawa hawa ne shi yasa aka kira su da ma'ari Abdullahi da Abbas yace zin ma'ari ko zin ma'ari ana kalanta zin ma'ari yace yuqalu ma'araj ni irajan ko ma'araja ni iraju ma'ari ma'ari yace sune addarajatul ula darajoji madauka sune ma'anan ma'ari ana saboda ya kawo ayar nan ta suratul zukhruf ayat 33 yake cewa ma'arija alaiha yabhawu su yan aljanna suna da matakale matakale wanda ake ganin su a kanta ta'arujul mala'ikatu wa ruhu mala'iku suna hauhawa ta wannan ma'arij daga cikin su har da mala'ika jibril aika su adadin ma'arij mala'iku suna hauhawa a kan waɗannan ma'arij allati ja'alaha Allah lahum wanda Allah ya tanada musu wa qara'inu mas'ulin wa ashabuhu wa sunnani wal kisa'i ya'ruju waɗannan malamai daga cikin sahabbai daga cikin su da sauran tabi'ai sun karanta da cewa ya'ruju ba ta'ruju ba kiliyaji ala iradatil jami wato wani kaulihi zakkirul mala'ika wa la tu'annisuhu sun karanta da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da mala'iku maza san kuma da su mata saboda tabare suna cewa mala'iku ƴaƴa mata ne na Allah to shi ne shi sai su sai suka rida da karatun ya arudu akan ta arudu domin an ce ta arudu kaman mala'ikun ne aka ba su sifar mata amma wa qara al baquna bi ta'i sauran makaranta sun karanta da ta ta arudu ba ya arudu ba ala iradati jama'a din ta ai mala'ikun nan jama'a ne da yawa idan kuma jama'a ne da yawa ana ba wa sidan jansi na jama'a da yawa sidan mace sidan mace a ce a ta ta a maimakon ya wa ruhu daga cikin su akwai jibril alaihi salam wannan ibnu abbas ne yace ruhu ma'anar sa mala'ika jibril yace dalilin sa da ya fassara a haka shine nazala bi ruhul amin Allah subhanahu wa ta'ala faɗa a surat al-shu'ara ayat 193 cewa ruhin nan amintacce shi ya sauko da alqur'ani dan haka yace abinda ake nufi da ruhu a nan din ma shi ne huwa malakun azimun azimul khilqa shi mala'ika jibrilu mala'ika ne mai girman halitta ilaihi ay ila al-makan huwa mahalluhu ilaihi Imam al-Qurtubi yace ma'anan ta'arujul mala'ikatu ilayhi ilayhi na zuwa ga ina yace ay ila al makan huwa mahalluhu mala'iku suna hawa da wa'annan matakalai zuwa ga ma'arajin su shine makanin zuwa to inda suke zuwa su zauna a cikin sammai wa huwa fi sama shi kuma mahallin nasu yana cikin sama لأن هذا يسمى محل بره إذا تزجرا بين الله وكرامته إذا تزجرا لأن الله سبحانه وتعالى يتعالى دون كرم بارين الله أبو ومن المكتني الله يتعالى كما لا أن بابا من يمن يا إذا سوى النبي إبراهيم سوى النبي موسى سوى النبي يوسف سوى النبي هارون سوى النبي إدريس سوى الله والنم ولي Sau da haka ashe wuri ne na karrama manyan mutane don haka waɗannan gurare kuma haka ma wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin mi'rajin sai yake uri da bi sun uri da bi ila sama isaniya uri da bi ila sama isaniya uri da bi ila sama irabiya to haka ashe din dai eh waɗannan su ne mahallan da mala'ikun suke zaune don haka ma'ul qur'an ya fassara ilaihi jinnan zuwa ga waɗannan mahawhawai na sama muna karantawa daga nassin tafsirin ku saboda guje ma karkata tafsiri na wasu mutane wanda in sai tafsir ma take da za su ce ba daga nassin wani tafsiri ka na kanto wannan tafsirin ba. To shi yasa muke karanta abinda malaman sunna wanda suke masana tafsiri suka fassara. Sannan akwai daga cikin malamai wanda ya fassara ilayhi ila arshihi, wato mala’ikun suna ɗauko saƙonni daga ƙasa zuwa al’arshin Allah. To iyakacin mafi yawancin tafsirai kenan, mashahuran tafsirai abinda aka nakalto da cewa ta’awilul mala’ikatu ilayhi, amma a fassara shi ta ila zatin Allah zuwa ga zatin Allah kamar yadda wasu suke son su fassara. Wannan fassara ce wanda take gaskiya ita ce nadira sosai a cikin fassarar malaman sunna. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, a wani lokaci ne mala’ikun suke hauhawa zuwa gare shi yace a cikin wani yini wanda gwargwadon tsawonsa kamar shekara 50,000. Kana miqdaruhu 50 alf sana, gwargwadon tsawon wannan ranan kamar shekara 50,000. Ai fi yawmin duluhu 50 alf sana, a cikin yinin da tsawonsa kamar tsawon shekara 50,000 daga cikin shekarun duniya. Inna ba da yake wani yini ne wannan yake kuwa yawmul kiyama, shi ne ranar kiyama. Ja'alahu Allahu 'ala al-kafirina miqdara 50,000 sana, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ga kafirai kamar gwargwadon shekara 50,000. Yace kuma yadkhuluna an-nara min kulli qirab, sannan su shiga wuta don su tabbata a cikinta. Wa qala al-mufassirun da yawa daga cikin masu tafsiri suka ce wal jam'u baina hadhihi al-aya wa baina qawlihi ta'ala fi surati as-sajda fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin, ya za mu yi haɗa tsakanin wannan aya fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana da kuma ayan da take cewa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin. Ta tsaya a nan cewa yini wanda gwargwadonsa cewa gwargwadonsa shekara 1,000 kawai, ya za mu yi mu fatanta wannan da wancan da wancan tafsirin da wannan, ya za mu haɗa waɗannan ayoyin kamar wato a nan shi ne ake cewa mukhtalaf na ayoyi ko kuma mutashabi wato na ayoyin Alƙur'ani, wurin da akan samu rikici kenan. Wato fassara ta zamanto za ta kaman kawo ihtimali, mutum ya riƙa ganin kamar maganan taka su kake biyu. To yaya suka warware wannan magana? Suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawmin kana miqdaruhu alf sana anna al-qiyama mawqifu mawaqif, ita cikin kiyama wurin tsayawa ne wanda yake da yanki-yanki wato bigirai daban-daban. Fi ha kamsuna mawqinan, a filin kiyama akwai mazaunai guda 50, akwai mazaunai guda 50. Kullu mawqinin alf sana, kowane mazauni ana yin shekara 1,000 ne a wannan mazauni. Kamar a ce akwai gurare wato ayi zango a nan ayi wannan aiki, ayi zango a nan ayi wannan aiki, wato har wato kowane wajen da za a zauna kuma kamar za a yi shekara dubu ne a wurin, kamar yanda jikuna sa jikuna su sai dai ma su tsaya su ceci wasu mutane. Don haka daidai gwargwadon matsayinka a wurin Allah, daidai gwargwadon saurin gama hisabin da za a yi maka. Wani a ranar farko zai tafi, wani da kyautawa da bismillah zai tafi, wani kuma zai yi shekara 1,000 ana yi. Daidai kamar yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku sawwaka ma kanku nauyin kaya, saboda mai yawan kaya a lahira shi ne wanda yake da yawan hisabi a gabansa. Ko iya fankali gaga da kayoyi, kaya jiloli, akwatuna, ga wani da yar da fakkar da kansa baya daya kaga ce wayar nan huku ce kai kuma ka je wajen awu sai ai da kai kuma ba ka da wani daya yar da kanka ne kawai a rataye a ga wannan to yake dan wuce to haka wanda ya je da tarkace da yawa sai ni kiyama da wanda bai je da tarkace da yawa ba kuma wanda ya je da ayyukan kirki da yawa da wanda ya je da ayyuka waɗanda suke ayyukansa taƙaitattu ne ba su da yawa duka wannan shekara 50 din ta tace shi ne malamai suka ce kowa wannan shekara 50 din ta tace kamar a ce ne yau yini yana da awoyi nawa awoyi 40 awoyi 24 ko to wani zai ce ya zo bauchi amma da yazo tun da asuba yazo bukatar su ya yi koma wani bukatar su ne ta kai tara wani bukatar su ne ta kai goma wani bukatar su ne ta kai 11 na rana wani har karfe 1 wani har karfe 2 wani har karfe 4 wani har karfe 1 na dare ma ba a gama masa ba a tsallaje shi ba to kaga duka dai a wani yini suka biya bukatar su a wannan yini dai kwaya daya an gane to wannan shi ne malamin cewa dan haka wane ne a ƙarshe na yinin su ne kafirai shi yasa aka ce idaruhu din nan gwargwadon tsawon da shekara 50 da kafirai ne saboda su sai an gama kowa da kowa tukunna sannan a yi musu hukunci da cewa su tafi wuta bayan an gama da kowa da kowa ka san suna su shi ya fi tsawo kenan shi ya fi jinkiri shi ya fi ƙwarewar ƙarshen yini ɗin wannan shi ne a tafsirin da yawa daga cikin malamai suka yi ikidaru kamsun al-fasana wato tun daga farkon yinin kiyama har zuwa ƙarshen yinin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tafsir sabra jamila fasbir sabra jamila ya rasul Allah sallallahu alaihi wasallam kanka da bada wannan isgili da nabar bin harith ya maka kai hankuli kanka damu da izini da mutanen da suke yi maka kai hankuli hankuli ne kyau an ce as-sabr jalilu sabr ba a kiran sa jalilu sai ya kasa ce wanda zai la da za a fihi hankulin da babu firgita a cikin sa babu razana a cikin sa wala shakawa li ghayrillah kuma ba a kai ƙara ba wani Allah ba wato in kana so ka zama cikin masu ad-darajatul ula kada wani bawan Allah ya cuce ka ka ce za ka ɗauki ƙaransa ka kai ga wani Allah sai dai ka ɗauki ƙaransa ka kai ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan a zahiri ma kawai kenan yasa za ka samu da wuya ka ji malami ya kai ƙara kotu na wane-wane sai dai ya ce Allah zai sata masa ko za ka ji an ce malam wane ya kai tsarin wane ya ci baji ya ci kansa ko malam wane a'a saboda su ne Allah subhanahu wataala ta iya kusa Allah ta ala ko da su wannan kar su kai tsara ga wani Allah Allah shi ne mai ɗauka muku kansa ɗaukan fansan Allah ko ya fi ɗaukan fansan kowa to shi ne haka kuma balle ba a ce kuma tsara ga wani Allah ma tsara irin na zuwa wajen bokaye zuwa wajen matsafa zuwa wajen wasu mutane ko kuma rashin tawakkali da Allah kamar yadda al'amarin wani ne ya yi maka ba Allah ne ya maka ba innahum yarawnahu
ba'ida wa narahu qariba
innahum suka fari me yasa suke maka wannan izini ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai dalilin da yasa suke maka wannan izini ya rauna hu ba'idan su ganin ranar suke ne nisa ne to a wurin su har yaushe za a yi katin alkiyama har shekaru suna da yawa saboda su mutane ne marasa imani rashin imani inna yawman illa lazika alfi sanatin mimma ta'uduna da sun san cewa wa ma auruna illa wahidatun kalam min bil basari da sun san inna ma amruhu idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun to da ba za su zama cikin masu injiri da maganan wannan rana ta ranar tashin alkiyama ba. To amma su gani suke har yanzu za a yi tashin alkiyama. Daga cikin wanda suka haraka har akwai ɗan zamanin yanzu da yawa suna faɗin tashin kiyama ne a baki, amma su suna ganin kaman tashin kiyaman nan ba gaskiya ba, saboda zaharatul duniya alfaniya da ta ruɗe su. Tarkacin wannan duniya ne ƙarewa da ta ruɗe su. To yau wannan bala'i na korona ya fara nuna mana cewa lalle wannan duniya kamar yadda Allah ya ce mai ƙarewa ne alamun ya bayyana. Yau ga shi an tsaya tas ba a wani mummuni. To ina kuma daga nan kuma za a ce to daga nan baya an ci gaba kenan kuma sai rugurgujewar abubuwa. To waye ne zai ce ba haka ba zai faru ba. Wani ya nuna maka duniya mai ƙarewa ne. To zai ce ganin kaman ba za ta ƙare ba. Yin ƙarin da ba a ci gaba da suna mutun tashin alƙiyama sai zai ce ka zo da shi. Ka kawo ƙiyama ko ka zo mana da azaba mai tsanani. Ai ganin jike kaman ba zai yiwu ba ne. Kamar suna ce masa ya yi abin da ba zai yiwu ba ne. Wani ya nuna ƙari ba. Allah subhanahu wa ta'ala ce mun kuwa mun san shi kusa ne, wato narahu na'lamuhu ne, mun san shi kusa ne babu wani nisa. Lokaci ɗaya ne in Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai abin ya kasance.
Yawma takunu as-sama'u kal-muhli wa takunu al-jibalu kal-ihni ولا يصعد هميم حميما.
Wani rana ne wannan rana da suke mutu za ta tabbata ka zura ido. Yawma takunu as-sama'u kal-muhli, ranan da sama za ta zamanto ta ruguje, wannan rugurgen nata ya rurrushe ta zamo kaman tattakan mai ta yi baki irin ta zubo ko kuma kaman narkakken dalma. Haka sama za ta kasance kamar yadda wasu malamai suka fassara, wasu ce kaman narkakken dalma, Ibn Abbas kuma ya ce kaman tattakan mai. Tattakan mai shi ne mai wanda in aka kaman bakin mai yanzu motar aka juye, wanda juya man za ka ga akwai wani gari-gari ƙasa-ƙasa a ƙasa. To haka za ta zama sama za ta zama gari-gari ta dubo ƙasa an rubuta ta ce. Wata kunin jibalu, duwar wajen da muke gani a bayan ƙasa za ta kasance kan ibe ne kamar sheƙaƙƙen atafa, kamar auduga da aka karkaɗe aka shishshiɗe shi aka cicire shi aka yi raga-raga da shi, za a ga iska na hure shi yana yawo da shi. To haka duwatsu za su zama. Allah zai sa musu, zai cire musu wannan ƙarfin da yake cikinsu da ƙayyumiyyar da ya sa musu na zama wasu kwankarar, zai cire wannan ƙarfin su zama liquid, daga liquid su koma su zama wani abu dam, su zama wani abu wato atafa-atafa. Daga nan kuma sai Allah ya zo ya sheƙe su su zama ƙura, daga atafar sai su sake sheƙewa su zama ƙura. To shi kenan kuma su waje a bayan ƙasa, sai su ga ƙasa ta zama ƙa'ar saffafa, za ta rafi haɗi wajen wala amsa, ƙasa ta zama wuri fallau a kwance babu karkata, kamar yadda ake ganin nan sai ka karkata nan ka zo wannan hanya ka zo wannan hanya, babu wala amsa, ba wani tudu za ka ɗan tudu dutse ka za fa fata za dai ka za, duk ba wannan. Allah ya ce duk wannan duwatsu, saboda Allah nuna mana aya cewa wannan duwatsu za a jeje su a zamanin sahabbai, zamanin annabawan baya ba su gani ba, amma mu yanzu fa Allah ya nuna mana aya, saboda ya ce sun rubi mu aya sun hadi al-afati wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sai ga shi yanzu mu da kanmu muke zuwa mu sa injoji su tama dutse in sun ga dama su yi kurota su mai da shi dra mai da su wato abun nan kankare, abun da ake kankare da shi, wasu ma a niƙe su a mai da su dan na gini ko na fulasta
wasu ma a nitsayen su a yi suminci da zuwa zama ƙuran kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa kiyama duwar su za su zama ƙura to kai ma dan adam da ba kowa ba ka mai da su duwar wasu wato kankare ka zo ka mai da su duwar wasu dab ka zo ka mai da su ƙura ya zama suminci to balle Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitta waɗannan abubuwa insha Allah a nan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskuren da muka Allah ya bai mana Allah ya karɓi azuminmu Allah ya biya waɗanda suka ɗauki nauyin gabatar da waɗannan tafsirai a gidajen talabijin da gidajen rediyo da wurare daban-daban Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su lada mai tsindin yawa albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin insha Allah akwai tafsirin mu wanda za a sa albarka rediyo ƙarfe 7 ne yamma zuwa 8 wato bayan an samu kenan akwai kuma tafsirin mu da za a sa a rediyo Asan FM ƙarfe 11 zuwa ƙarfe 11 da rabi akwai kuma shirin mu da za a rinka sawa wanda muka fara a yau din nan insha Allah na minti 15 shi ma a rediyo Asan wanda sunan shirin shine ne koyi da himmar magabata wanda shi kuma za a sa shi ne ƙarfe 4:30 zuwa ƙarfe 4:45 wato ƙarfe 5 saura fata akwai kuma shirin an ce insha Allah amma ban samu lokacin da yanzu za mu sanar da mutane akwai kuma talabijin dinmu na social media wanda za a rinka ganin mu kowane lokaci muka gabatar da wani shiri السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الهاشم الحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره إلى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Yayin ka ne mai cikin abin yi ne. 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 Yayin ka ne mai cikin abin yi